I was learning, and I, the person was.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 3 ga watan Agusta. Kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, yan Niger na ci gaba da shagulgulan zagayowar ranar samun yancin kai da na kasar su. A wannan shirin ma za mu sake kadawa Niger wajen wannan biki na samun yancin kai.
Ko da an ka samu yancin kai daga nesa muka hudu. Kasashen ga ba mu da gwamnati ta kanmu, ba mu da ma'aikata ta kanmu. Turawa ne suna milkin mallaka. Yau yan kai ba ma'aikata duka yan Niger ne. Abu ne mai muhimmanci.
Lallai kam za kuma a ji cewa shugaban Ghana ya yi kira ga kasashen Turai da su biya diyar kwasar bayi da suka yi daga Afirka, sai dai wasu na ganin cewa.
Cewa wai yanzu a biya wani kudi saboda kasan kasana ya kasance bawa ne aka kai shi Amurka ko aka kai shi kasan Britain da sauransu, za ya yi wuya.
Kamar kowane daren Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar dankali da agushi. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a tabakinta domin bayyanawa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da muhimmanci, kuma wannan shine sakon da muke kawowa a nan a yau, in ji Pelosi. Ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na Amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafawa, wasu na'urorin da ake yi a cikin gida, da kuma taimakawa kamfanonin Amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar Sin. Pelosi ta faɗa wa Majalisar Dokokin Taiwan cewa kudirin yana da babbar dama ga haɗin gwiwar tattalin arzikin Amurka da Taiwan. Kasar Sin ta nuna adawa sosai ga ziyarar Pelosi, tana mai gargaɗin cewa ba za ta amince da abin da take ganin tamkar saba ma ikonta ne kan wannan tsibiri mai cin gashin kansa. Jin kaɗan bayan da Pelosi ta isa da yammacin jiya Talata, kasar Sin ta gayyaci jakadan Amurka tare da sanar da atisayen harbe-harbe a kusa da yankin Taiwan da sun haɗa da harbin harsasai masu dogon zango a mashigin Taiwan, wanda ya raba tsibirin da babban yankin kasar Sin da kuma mashigin muhimmin hanyoyin jigilar kayayyaki. Masu kada ƙuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada ƙuri'a a jiya Talata a zaɓukan fidda gwanin da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon Majalisar Dokokin Amurka. A jihar Arizona, Karen Taylor Robson da Carrie Lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi 3-4 na ƙuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. Lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan Nuwamba, wanda ya yi nasara zai kara da sakatariyar harkokin wajen jihar Arizona Kathy Hobbs, 'yar Democrat a babban zaben. Kujerar Majalisar Dattawan Amurka kuma za ta kasance a zaben watan Nuwamba a Arizona, inda ɗan takara mai ci Mark Kelly ke fuskantar sake zaɓe. Blake Masters mai samun goyon bayan Trump ya doke tsohon sojan ƙasar Jim Lemon. Kasar Sin ta aike da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin. matakin da ya sanya ayar tambaya kan ko kasar Sin na kokarin kafa rundunar soji mai karfi a gabar tekun India na Sri Lanka ne. Rundunar antar da jama'ar kasar Sin ta bayyana jirgin mai suna Yuan Wang 5 a matsayin wani jirgin bincike da nufin gudanar da bincike a tekun India. Sai dai manazarta na tambayar ko jirgin da zai isa hamban tota a ranar 11 ga watan Agusta kuma ya cika da na'urorin lantarki na zamani don sararin samaniya da tauraron dan adam, yana nufin yin wata dabara ce. Dayan Jayatileka, wani tsohon jami'in diplomasiyar Sri Lanka, ya shaidawa muryar Amurka cewa manufar kasar Sin ita ce ta mayar da tashar jiragen ruwa na hambantota zuwa amfani guda biyu, kasuwanci da kuma soja. To ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jinkirta kada kuri'a da 'yan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya suka yi shirin yi a zaben Prime Minister na gaba, bayan da wata hukumar leken asiri ta Birtaniya ta yi gargadin cewa masu satar bayanan internet na iya sauya kuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya Talata. Rahoton ya kara da cewa babu wata takamammiyar barazana daga wata ƙasa mai adawa, kuma shawarar ta kasance ga magari kuma game da tsarin kada kuri'a da kuma rauninta. Sakamakon damuwar, an tilasta wa jam'iyyar Conservative ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya kuri'unsu ga shugaba na gaba a fafatawar, a cewar jaridar Telegraph. Rahoton ya kara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kada kuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan 160,000 ba, da a yanzu aka yi musu gargadin cewa za su iya zuwa nan da ranar 11 ga watan Agusta ba. A baya dai an fara fitar da kuri'un ne daga ranar Litinin, in ji jaridar ta Telegraph.
Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda shugaba Mohamed Bazoum ya jagoranci hidimar shagulgulan zagayowar ranar samun yancin kan Niger. Suleiman Mumuni Barma gare ka.
Cikin yanayin annashuwa da farin ciki aka gudanar da shagulgulan ranar samun yancin kai ta 3 ga watan Agusta a karkashin jagorancin shugaba Mohamed Bazoum a Talaberi, jihar da ke karbar bakuncin wannan biki a bana, inda dubban mutanen da suka fito daga sassa daban-daban na wannan kasa suka hallara don karrama wannan rana, wacce Malam Tahir Garka kamar sauran 'yan Niger ke daukar ta da muhimmanci.
Ko da an ka samu yancin kai daga nesa muka hudu, kasashen ga ba mu da gwamnati ta kanmu, ba mu da ma'aikata ta kanmu. Turawa ne suna milkin mallaka, yau ɗan Kadiba ma'aikata duka ɗan Niger ne, ba Turawa ne ga zakwa ce ai haka ai haka, gwamnati ta mu ce mu ne ga tsara komi da komi abun nan, abu ne mai muhimmanci an da fadar su kai ƙasa.
Ta wani bangare, ranar samun yancin kai wani lokaci ne na sake jan damarar kare muhalli, saboda haka a bana hukumomi suka bullo da shirin yashe tafakuna da ilahirin kogin da Allah albarkaci wannan ƙasa. Kuma kamar yadda yake al'ada, idan ranar ta zagayo akan gudanar da ayyukan da shan itace. A wannan karan shugaban kasa ya dasa nasa iccen a barikin jandarmomi da ke Talaberi, da nufin ba da odar gudanar da irin wannan aiki a ko ina a fadin kasa, wanda zai shafi miliyoyin itace. Tanal Mai Zama Abdullahi babban jami'i ne a ma'aikatar gandun daji ta kasa.
Insha Allah wanga wurin da aka dauka mun tabbatar da ke a badewar haka, in ka komo zaka zo ka iske itacen nan da aka sa 100% can nan ya kama. To kuma ice amfani shi da yawa ne, akwai maganin gargajiya, akwai abinci, akwai kariya da hamada, akwai kuma kariya da wani sauyin yanayi, yau kura gani an bar lewa da sauransu duka da muke nan muna fuskanta, duk ba wani abu ne bari shi itace ne.
Shugaban ya kuma karrama wasu mutanen da suka bada kyakkyawan misali akan aiki da waɗanda suka taka rawa wajen kare muhalli, cikinsu har da marigayi Alhaji Ibrahim Dan Ankara, wanda ya dasa itace kimanin 5,000 a mashigar garin Tasawa a shekarun 1970. Wani jikansa ne ya karbi wannan lamba.
Sunana Ibrahim Muhammad Kabiru. To da sunan famun mu gaba daya, muna mika godiyarmu bisa ga wannan karamawa da aka yi mana dalilin abin da ya aikata itatuwan da ya shibga jitsin su duk dan adam wanda ya zo ya amfani abu ana rubuta mai lada dalilin haka nake kira ga al'umma da mu asasa ayyuka na alkhairi wanda ake kira da suna sadakatul jariya wanda za ta amfane mu daga amfani al'umma
haka kuma gwamnatin Zamfara Bello Matawalle da Najigawa Muhammad Badaru da ƴan kasuwar da suka hada da Alhaji Abdul Samad Isyaku Rabi'u da Aliko Dangote da ambassador Lawan Kazaure na fadar shugaba Buhari kowanne daga cikin su ya karbi mafi darajar lambar yabo a Niger saboda abinda shugaban kasa ya kira babbar gudunmuwar da suka bayar wajen karfafa hulɗa a tsakanin Nigeria da Niger. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman. Yanzu kuma bari mu ketara Ghana inda shugaba Nana Akufo-Addo yayi kira ga kasashen yammacin duniya da su biya Afirka da ƴan Afirka a diyar kwasar bayi da suka yi daga nahiyar a zamanin da daga Accra ga Idris Abdullahi da cikakken rahoton.
Shugaba Akufo-Addo ya faɗi hakan ne a wajen bude taron kwanaki hudu na diyya da warakar babbancin launin fata da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Afirka EU suka ɗauki nauyin gudanarwa a Accra babban birnin Ghana. Shugaban ya ce diyan diyya ga 'yan Afirka sama da miliyan 20 waɗanda aka tauye 'yancinsu tare da sayar da su a matsayin bayi a lokacin cinikin bayi na yankin tekun Atlanta ya jima bai zo ba. Ya ce hatta mutane a ƙasashe irin su Burtaniya da Amurka da suka mallaki bayi sun karɓi diyya amma waɗanda aka bautar da su ba su samu komai ba. Lokaci ya yi da za a ƙara zafafa tattaunawa game da diyya ga 'yan Afirka da cinikin bayi ya shafa.
The effects of the slave trade have been devastating to the continent and to the African diaspora.
Sakamakon cinikin bayi ya yi illa ga lahiyar da kuma 'yan asalin Afirka baki daya kuma duk tsawon lokacin bautar yana nufin cewa cigaban Afirka ta fuskar tattalin arziki al'adu da tunani duka an tauye su ba za a iya kididdige illoli da masifar jigilar bayi zuwa kasashen yamma suka jawo ba. Afirka da mutanenta sun yi asara kwarai a lokacin kuma har yanzu ana jin tasirin asarar domin haka nahiyar Afirka ta cancanci a nemi gafararta da biyan diyya gare ta. A nasu bangaren kungiyar tarayyar Afirka ta yi alkawarin ba da goyon bayanta ga samar da taswirar neman biyan diyya ga 'yan Afirka. Ambasada Salah Hamad, shugaban sashen kare 'yancin bil'adama na kungiyar tarayyar Afirka ya ce,
"And that foundation that we are here to recommend today as African Union on the establishment of a platform."
Kuma wannan gidauniyar da muke ba da shawara ita ce kafa wannan dandali da za ta wakilci Afirka a hukumance wajen neman diyya kan laifukan da suka faru a baya. Masanin tarihi kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Isa mai rago Jibril Abbas ya amince da wannan kira da shugaba Akufo-Addo yi duk da cewa ya yi kira a makare.
Ina ganin wannan kira ya dace ko da yake ya zo a makare. Lura da irin tun matsala da kuma koma baya da wannan ciniki na bayi ya janyo wa nahiyar Afirka domin masu wannan tun ciniki sun yi kokari sun kwashi mazaje masu jin karfi a jika wayanda idan da wannan cinikin bayi bai wakana ba da kuma nahiyar Afirka za ta samu cigaban da ya ce da sauran nahiyoyi.
Sai dai masanin hulɗar ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim a nasa ra'ayin yana ganin maimakon neman diyyar kuɗi gara a nemi turawa su dawo da kayayyakin tarihin da suka kwashe daga Afirka.
Tun da tattalin arzikin Afirka ya tabarbare zinariyar da aka wuce da su in dai an ya kawo wasu baya a komo da wasu ba damuwa. Sannan kwanciyar Afirka don mun san an samu Songhai Empire, Mali Empire da manya-manyan hadara ko civilizations da aka damu a yankin Afirka da aka zo aka ce mu yaki an tafi da wasu cultural artifacts na ta'adunmu da sauransu wasu kuma har wayo suna museum na turawa yan ce wannan za a dawo da su don identity Afirka mu da muka zama generations da muka zo da baya mu fahimci abin da kakanni suka yi amma cewa waya zuwa biya wani kuɗi saboda kakan kakana ya kasance bawa ne aka kai shi Amurka ko aka kai shi kasan Britain da sauransu za ya yi biya shin namu shugaban
Al'kaluma na nuni da cewa kimani na Afirka miliyan 12 zuwa miliyan 12.8 ne aka yi jigilarsu ta tekun Atlantika cikin tsawon shekaru kimanin 300. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris, yanzu kuma ga Hassan Umar tambuwar da shiri na gaba.
sana'ar dankali da agushi sana'a ce da ƴan arewacin Najeriya ke yi a nan kudu maso yammacin Najeriya kuma suna samun biyan bukata na yaki cibir da wasu masu sayar da dankali da agushi a unguwar Sabo Oshogbo inda suka yi min bayani dalla dalla a game da yanda sana'ar agushi da dankali ke tafiya
sunana Innusa na hito daga jihar Kebbi Gulunde sana'a ta sayar da dankali sanan mu na jihar Kebbi ina chairman su a garin Oshogbo
yaya wannan sana'a ta dankali ke tafiya a nan garin Oshogbo
to can da dai ba mu da kasuwa sosai amma bakin dan lokacin da aka samu gaskiya kasuwa alhamdulillah don lokacin nan ma ina sana'a gwariya da naga ba ta ci sai na barta na hoto mu ga ina samu tohon asiri sosai gare ta
ana cinikin dankali a nan birnin Oshogbo
ana ciniki ne sosai muna dauko shi Sokoto muna dauko shi Kebbi State muna dauko shi har Zamfara ma banin Zamfara ba mu dauko shi
wannan dankali kala nawa ne
ya zaman to kala biyu akwai horin dankali akwai ja amma ba jam wanda yake gafata sai bacan ciki ne yake da ja amma rufata guda sai amma an ka kalla su za ka samu bambanci
ana cewa akwai dankalin turawa menene bambancin su da dankali irin na gida
dankalin turawa ba kowa da kowa ka ci ne ba kuma ba kowa ne kala abinci ake yi da shi ba ana yi ne saboda masu kudade da wadanda ka son har ka ƙarya su kai ne amma har ka da za ka taimaka maka kana talaka to wanga za ka sai na ɗaren ka bi kon ɗaren ka da ka taimaka maka iyalin ka ka sa wake ka ci
wannan dankali da ka ce kala biyu da mai ja ciki da kuma mai farfata wani yafi daraja
wanda yake kyau gare mu ga masu sai babu mai kama wannan da Allah ya gane yellow din nan da ja ciki ne hori an ya dauki tsawon lokaci da samu matsala sannan su kuma sun ga soya hi sun kai hori da ba sai gano da kakalla sun ga ciki ne fari face da cewa bai ne ba shine mammanci ne da wannan wadansu kuma suna so ne amma da sun kallahi sun ga gane da fari face sai amutu ya ci zai ci sai ya ga yana na shi kuma wannan da yana na jan nahi ciki ne yellow ne zai kare hita
kamar buhu kuke sai da koko kuna kasawa ne
muna sai suwa buhu buhu muna kasawa
kamar nawa ake sai da buhun dankali a nan birnin Oshogbo
a can da muna sai sai 3,300 amma yanzu an ga da lokacin tashin farashi yayi wallahi yanzu abin da muka sai 12,000
amma na ja koko na fari
duk kala guda an ba mun ka bambanta masu ba baka iya gane ko wani kala sai dai mu shaka ma hika gaba daya kauce wuri
to kamar inda kuke samu shi a jahohin arewa nawa kuke so ku
can da muna samu ne 2,200 har 2,500 mu yi kudin mota 600 naira 1,000 amma yanzu abin da muka dauko shi 2,500 naira 2,000 aka kawo mana shi a kasa muna sayi ne 2,500 kwanaki abin da muka sayi ne har 7,500 mun sayi ne
Rilwano Adamu Bulunde sana'a ta agushi nake sai sawa
to yaya sana'a agushi ka taya a nan birnin Oshogbo
gaskiya sana'a agushi tana taya Bilhaki gurgudu ana fahimta kuma ana saya sosai
kana sai da kwano kwano ne ko buhu
ina sai da kwano kwano ina sai da
nawa ake sai da buhun agushi a nan Oshogbo
na abin da ake sai da buhun agushi 150,000 ake sai da buhun agushi nan
nawa kake sai da kwano
kwano kuma muna sai shi 1,700 1,600
kuna samun ciniki ne
a gaskiya muna samun ciniki sosai
a yini kana sai da kwano nawa na agushi
ga yini ma zan iya sai da buhu daya
kamar kana abu kwano kwano
kwano kwano sosai kuwa kuma ina iya sai so radio wani lokaci in kasuwa ta dan abin nan zan iya sai so amma da yawa ina sai da buhu daya ma a yini daya
me baka shawar shiga wannan sana'a ta agushi
yayana ne wani lokaci ina sana'a tonka sai ya jawo ni ya ce min in zo wannan sana'ar ta fi abin nan saboda Bilhaki ana sayan shi ko wani irin lokaci ana bidan shi Yarbawa abinda suna so ko yaushe suna son su yi wannan miyar tashi ko yaushe suna neman wannan agushin shi yaya na ya jawo ne ya bani shawara in shiga sana'a agushi
har ka dauke wani lokaci kana wannan sana'a agushi
zan misali na shekara 5 ina sana'a agushi
wannan sana'a tana biya min bukata
gaskiya tana biya min bukata sosai saboda sana'ar na yi aure ciki na gina gida ciki na yi suna a ciki wallahi tana bani kudi gurgudu
sunana Suleiman Abubakar sana'a ta dankali nake sayarwa
a wannan gari ko wace jiha ka fara sana'a dankali
na fara shi a nan ne a nan wannan jihar na fara sana'a shi
wace jiha ke
jiha Osun State Oshogbo
kaman a cikin yan uwa ko iyalinka akwai mai sana'a wannan dankali
eh akwai wasu waɗanda family mu ne waɗanda muke wani yayana ne haka waɗanda muke mu'amala dankali da su
me yasa ka kama wannan sana'a ta dankali
shi yayan nawa ya jawo ne yace mai zo mai wannan haraka saboda akwai ci gaba a wurin ta
a farko wace sana'a kake yi
sana'ar da nake yi dama ita ce nan nake yi wannan sana'a ta dankali din
zaka ga mu saurare abubuwan da kai a cikin kudin dankali da ba za ka iya mantawa ba
eh to ba zan manta ba gaskiya nayi abubuwa da yawa tunda duddin sana'ar da za a cewa kana da ruhin asiri gare ta ka ci ka sha wanda a bayan ka ya ci kaga babu lahi alhamdulillah kuma mutum a ce yayi aure kuma har yana da iyali kaga alhamdulillah
cikin ƴaƴanka kana son wani ya gaje ka ga wannan sana'a ta dankali
eh ina son wani ya gade ni shi ma kamar yadda nake yi ga misali don dama shi business kana yi yadda za ka yi ka jawo wani naka ko dan uwanka ne ko dai wani abokinka hakan ga wanda kake mu'amala arziki da shi kana ya kawo shi saboda ci gaba ne in ka taimake shi ma kamar Allah zai taimake ka ne
menene matsalar wannan sana'a gare ka ta dankali
to ba ta da wata matsala matsalar ta guda irin an zo da kaya hakan ga sun lalace ko kuma mota ta zo da lokacin da mota ta zo da kaya haka ya kasance sun dau lokaci mota bata zo ba to in yanzu yana lalacewa to irin wannan kaga asara dama ka san kayan gwari da suke
kamar kan dankali baya son sanyi ne ko ko baya son zafi
ba wai bai son sanyi bane zafi dai yake taba shi
kamar idan yayi kwana nawa a cikin mota ne zai lalace daga arewacin Najeriya zuwa nan kudanci ko kuma zuwa nan birnin Osogo
kamar idan ya kai irin kwana uku ko hudu hakan ga yanzu nan ne to zaka samu ya taba musamman ya ana zafi amma idan mota ta zo da shi irin ta taso kamar yau zuwa gobe sauki kaga da dama koda zai tabo bai wuce irin buhu dai ko buhu ya taba
Muhammadu Bello ni mazauni Kwanta Gore ne amma na dawo Osogo
yanzu kana zaune a
garin Osogo
wace sana'a kake yi a wannan gari na Osogo
sana'a sayar da dankali gwari
tare da kana sana'a dankali
ban wuce wata biyu ba
a da wace sana'a kake
da ina sana'a shayi a Kwanta Gore
to me ya jawo hankalinka ka zo nan birnin Osogo a jihar Osun ka kama sana'a dankali
ko da yanayin hanya da ta halaka ta lalace wurin ya mutu ba jama'a
a ina kenan
a Kwanta Gore
to a nan Osogo akwai jama'a
Osogo alhamdulillahi wanga kasuwanci muna ganin ci gaba insha Allah lallai wanga kasuwanci sai dai mu yi hamdala ga Allah mu ce alhamdulillahi
kamar ayi ne idan ka kasa dankali kana kamar naira nawa
gaskiya muna iya sayar da buhu 10 ko 6 buhu 7 akan naira 8,000 duk ana sayar
kuma rana daya
ya rana daya
kamar yadda baka yi ciniki ba buhu nawa kake saidawa
ana iya sayar da 5
da kallon nan kuna sayar da shi bashi ko kudi hannu ne
a kudi hannu ne ba ayin bashi ana da sauki bashi ba zai shiga ciki ba
ana cewa wani bi kuna danyen algusu sai ku ki ga ma masu sayan dankali gaskiya don da dankalin ba kala guda ne ba sai ku sai da mishi mai farfata akan mai jan ciki me za ka ce
gaskiya mu dai ba mu yin haka nan ba za mu yi haka nan nan wurin gaba wasu ke yin haka amma mu ba mu yin haka nan
kai ka taba yi
a ban taba yi ba gaskiya
idan mutum yana da niyyar yi me za ka ga ya mishi
ina iya cewa ya ji tsoron Allah ya daina wannan abu a dan da a gaskiya ya ga mutane
ni tasu dan sarki ka dade kana wannan sana'a ta dankali insha Allah na kai shekara 7 ina yi insha Allah wani gari ka fara wannan sana'a ta dankali
a nan garin ne fara
nan gari Osogo
kwarai kuwa
to me baka shawara yin wannan sana'a
da farko da ni samu canjin yanayin kasuwa sai kawai na ga dace ni ta kuma Allah ya taimake ni cikin wannan lamarin
wace sana'a kake yi a da
da ina aya ina da vino ina yaggiya daga wannan chain dauko in kawo nan kuma da sauran in dauko raguna ina kawo haka da ba abin aka samu jalauta sai ni kuma harkar dankali kuma yanzu Allah ya taimaka kuma harkar dankalin ta fi ma wancan da nake da yanzu a sashi dai ina kauke trailer 10 ko kuma sama haka ina ciniki miliyan 4 miliyan 5 a kwana daya a yini daya ba wannan gaba da ni anan harkar dankali
ko da yake kana ciniki sosai a wannan sana'a ta dankali kana da niyyar saki sana'a gaskiya ban da niyya ba na ga wani canjin yanayi ya sauka ba ka rike wannan sana'a mutukan raba takalmin kaza
da gaske nake yi ba an ja da ba a gare Allah ya taimake ni cikin ta
kuma babu niyyar canzawa
wallahi gaskiya ban da niyya tsakanin da Allah
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan da wannan rahoto na musamman yanzu kuma bari mu sake komawa Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da shiri na gaba
wasanni a takaice
kan teko da ta bada sanarwar kammala sayan dan wasan gaba na kasar Uganda 7 DC Mukwala gabanin kaka mai zuwa tsohon dan wasan Premier League din kasar Uganda ya kasance cikin littafin Hassan Tikotoko tun kaka biyu kenan da sun kauce kuma yanzu ya rataba club na Ghana hannunsa Kotoko ta koma teburin shawarwari da dan wasan da ake sifatawa da mashin zura kwallo a raga ne yayin da suke neman kwararren dan wasan da zai mai gurbin dan wasan gaba dan asalin Kamaru Frankan Belai Tuga da ake sa ran zai bar club kan aso makaka shekara ta 2022 da 2023 Makwala ya cika transfer din sa zuwa San Tiko ta ranar Laraba bayan ya rataba hannu akan yarjejeniyar shekara 2 kyauta kungiyar Accra House of Oku ta ba da sanarwa a hukumce na sayan dan wasan gaba na kasar Kamaru Ginio Kaba gabanin kaka mai zuwa House of Oak ta gama shawarwari da club din dan Cameroon Fabri Azuro Elite da dan wasan da kuma wakilansa ɗan watanni da sun ka shuɗe yadda zai baje kolinsa Premier League din Ghana a makon jiya Kaba ya iso Ghana don gwada lafiyarsa tare da kammala dokar takardu kan fobia din sepetu da sanarwarsa ya rataba hannu akan kwandilan shekara 2 wa House of Oak tare da wani zaɓin ƙarin shekara 1 wanda ba a bayyana kuɗin sa ba dan wasan ya kammala kakan shekara ta 2021 zuwa 22 da kwallaye 11 kuma ya haska ainin don sai da ya bayar da taimako har biyar wa klubun din sa a ligin din na Kamaru hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaice ta dakatar da wasan neman gurbin gasar cin kofin Afirka na watan Satumba shekara ta 2023 tsakanin Ghana da Angola yanzu a watan Maris shekara ta 2023 za a yi wasan dakatar da gasar cin kofin Afirka ya bayar da damar sake shirye sauran wasanni in ji wata takarda zuwa ga mambobin committee zattarwar kafin din hakan ya kuma bari ya zama abu mai yiwuwa bude ranakun cikin watan Satumba ga wasannin sare zumunci na kasa da kasa domin shiryawa gasar cin kofin duniyar Tunida ma CAF ta dakatar da gasar cin kofin African zuwa watan Janairun shekara ta 2024 CAF ta yanke wannan shawara ne a dalilin rashin kyawun yanayi a Côte d'Ivoire lokacin bazara damben zamani an aiko da wani dan ban kasar Ghana a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Commonwealth gida Shako Samira ya gaza wurin tsallake gwajin kwaya da aka yi masa yayin da wasu su biyu Abdul Wahid da Joseph Kome sun ka samu izawa gaba zuwa matsayin kusa da wasan kusa da na karshe wato quarter finals din wannan na Commonwealth Wahid da Kome sun yi nasara akan wasu inda suka tsayar da su suna ji suna gani sun ka samu shiga gurbin da ake kyautata zatin Ghana za ta iya cin lamban zinari Azir Faku ta gulla a wasannin na Commonwealth da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Takaice shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta ƴan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a tabakinta domin bayyanawa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba ta ƙara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da muhimmanci kuma wannan shine sakon da muke kawowa nan a yau inji Pelosi Ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na Amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin Amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar Sin. Masu kada ƙuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada ƙuri'a jiya Talata a zaɓukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon majalisar dokokin Amurka. A jihar Arizona Karen Taylor Robson da Kerry Lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi uku cikin hudu na ƙuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. Lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan Nuwamba. Kasar Sin ta aike da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin. Matakin da ya sanya ayar tambaya kan ko kasar Sin na kokarin kafa rundunar soji mai karfi a gabanin a gabar tekun Indiya da Sri Lanka ne. Rundunar 'yantar da jama'a kasar Sin jama'ar kasar Sin ta bayyana jirgin mai suna Yuan Wang 5 a matsayin wani jirgin bincike da nufin gudanar da bincike a tekun Indiya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna mika ta'aziyyar mu ga iyalan marigayi tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Kwara Mr. SK Dimka saboda rasuwar matarsa a yau dinnan Laraba wato marigayiya Madam Lami Dimka wacce kuma take babbar riya ga tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan Murabus Allah ya jikanta ya kuma ba da dangana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Station wacce kuma ta hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri
wassalam.